أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بأن هكا إليمك قيسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ɗan uwa, ina ƙara mana godiya, to ina ƙara godiya zuwa ga Allah subhanahu wataala da ya kawo mu wannan rana ta juma'a mai albarka, wato juma'a babbar rana, wato ranar da ta fi kowace rana girma da albarka a gurin Allah subhanahu wataala cikin ranaku guda bakwai da muke da su a sati. A yau muna wato ɗaya ga watan Sha'ban, wato makocin Ramadan a shekara ta, a watan shine watan takwas a shekara ta 1446 bayan hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya daidai wato da 31 ga watan 1 shekara ta 2025 miladiya, don ci gaba da karatunmu na tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na Jandarmeri a unguwar Yantala, babban birnin Yamai, jamhuriyar Nijar. A wannan kuma shine darasinmu na 28 daidai a cikin suratul Baqara, kuma shine darasinmu na 26 kenan, ko 26 haka. Darasin gabaki ɗaya wannan shine darasi na 28 cikin suratul Baqara, darasi na 26. A wancan sati, idan ba a manta ba, mun tsaya ƙarshen aya ta 123. Yau Allah ya yarda za mu tashi farkon aya ta 124. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci. Al-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, wa idh ibtala Ibrahima rabbu, wato ka tuna kai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama lokacin da muka jarrabi wato Annabi Ibrahim alaihi salam, wato ka tuna Ubangijinka lokacin da ya jarrabi Annabi Ibrahim alaihi salam bi kalimatin, da wasu kalmomi, fa atammahun, kuma Annabi Ibrahim sai ya cika waɗannan kalmomi din. Qala, Allah ya ce, inni ja'iluka lin-nasi imama, to ni na sanya ka ka zamto jagora ga mutane, wato jagora abun koyi ga mutane. Kun gane ko? Allah ya ce, qala, Annabi Ibrahim ya ce, qala, wato ya ce ma Allah subhanahu wa ta'ala, wa min zurriyati, ya Ubangiji, har da ma zurriyata, ƴaƴana, su ma su kasance daga cikin jagorori. Kun gane ko? Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, qala la yanalu ahdu zalimi, ai ba na bada, ko kuma ba ya samu, wato abin nan dina, ba na bada wato jagoranci ko falalata ga wanda yake azzali. Kun gane ko? A nan kun ga Annabi Ibrahim alayhi salam, Allah ya bashi kyauta, ya bashi jagoranci da matsayi, amma bai mance da zuriyarsa ba, domin jagorancin nan na addini, bai mance da wato zuriyar sa ba haka ake so ga uba idan Allah subhanahu wata'ala ya sanya ka zama shiryayye to kada ka ce wai ba ruwanka da iyalinka a su ma haƙi ne a kanka ka nemi musu shiriya ko kuma waɗanda kake jagoranci yawa to shine da Allah subhanahu wata'ala ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama wato na sanya ka jagora ga mutane sai annabi ibrahim yace kala yace ya ubangiji la wato wa min zurriyati har kuma ka bawa ma zurriyata wannan jagoranci da ka bani na shugabanci na jagoran mutane addini to kuma ka bada shi wato ga ɗayana kala la yanalu ahadu zalimi Allah sai yace la yanalu ahadu zalimi baya samu wato alƙawarina wato wanda yake azzali alƙawarina wato wanda yake azzali baya samu shi domin alƙawari ne na jagoranci na addini shine annabta to ba Allah baya bada shi ga kafir kenan anan sai ka dauki mafhumul mukalafa kenan idan ba azzalimai bane ba idan mutanen kirki ne zai iya ya dauke zaba ya ba su Allah baya dauka ka azzali a koda ka ganshi a zahiri Allah ya bashi wani abu na duniya yana iya ya karya ya bata yayi duk abin da yake so da karfinsa a wannan bayana nuna yadda Allah bane ba a Allah yana masa talala ne wa kazalika idza akhadna wato Allah subhanahu wataala ya ce kamar haka ne idan muka riki azzali ko akadha rabbuka qaryatu wa hiya zalima ko inna akadahu shadidan shadidan azim ya wato idan Allah subhanahu wataala ya kama wato wata alƙarya wacce take azzalima kamun Allah ba na wasa bane kamun ne wanda yake na ƙarfi mai girma wanda yake mai tsanani ngani ko to Allah subhanahu wataala baya bada falalarsa ga azza yanzu mu koma farkon aya Allah subhanahu wataala yace wa idhibta la ibrahim ya annabi sallallahu alaihi wasallam katina wato lokacin da muka jarrabi annabi ibrahim alaihi salam muka jarraba shi wato cikin Allah subhanahu wataala duk bayan sa annaba da sauran su da na kasa da su yana jarraba su ko yanzu mu a halin jarraba mu kuma jarrabawa fa ba wai ya danganci kawai a sa maka tsanani bane hatta da ni'ima Allah ya baka jarrabawa ce ai annabta din abu ne abinda yake so ko ba haka ba da Allah ya bawa annabi ibrahim annabta kuma sai jarrabe shi kun gane ko amma kuma Allah ya ce ya jarrabe shi ne da kalimatin da wasu kalmomi to anan sai mu ce wani kalmomi ne Allah subhanahu wataala ya jarrabi annabi ibrahim alaihi salam akwai maganganu da yawa akan wannan kusan magana zamu takaice kusan magana mu takaice a guda uku amma akwai maganganu da yawa abu na farko suka ce wato daga cikin jarrabawa da Allah subhanahu wataala ya bashi damun jarraba tana cikin wato umarni bi awamiri ta'ala ko kuma nawahi wato umarnin Allah ne ko kuma hali na Allah a cikin jarabawa kun ga a cikin jarabawa damun ko dai a samu ne umarni ko a samu hali kun ga ne wasu daga cikin malamai suka ce wato kila hiya manasiful hajj shine wato aikin hajji kun ga ne ko wasu suka ce a abinda ake nufi wakila wato wasu abubuwa guda goma wanda Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam akan su sune fitra al-fitratul khamsa ko al-ashara wasu tsari na halitta na dan adam Allah ya halicci dan adam akan su guda goma na farko shine suka ce al-maghmada kurkurar baki kun gane ko wal-istinshaq da shakarwa was-siwak da goge baki da aswaki kun gane ko wa qassu shawari da datse gashin baki kun gane ko wa farqul sha'r da kuma kaske gashin kai kun gane ko sannan wa menene wa taqlimul adhafir da yanke akaifa yanke farce kenan ko wa naftil ibti da aske gashin hammata ko tsige shi duka ana yi ana faɗa wanda yake jikin sa yana taushi yana iya tsige wanda zai ji zafi sai ya aske wa halqu la'ana da kuma aske gashin mara kun gane ko wal abin nan wal khitan da shayi ko kace yanka ko kace kaciya duka ana fada
sallatu
ko sallatu inji mutanen zandar wal istinja da kuma kama ruwa wato tsarki na ruwa kun gane ko waɗannan abubuwa guda goma an kai ga su suna yake cewa al fitra ko khisal al fitra wato sifofi wanda ko dan adam ba a ce yayi su ba ya kamata ya ga yayi su tsafta ce bai kamata a ganka wato kana warin jiki da yawa warin jiki yana kawo wannan barin datti na hamata ko kuma gashin mara ko kuma sauran datti ko ban rashin wanke goge baki da sauransu bai kamata a samu musulmi a ce bakinsa yana wari yana shigowa cikin masallaci da sauransu ba to waɗannan abubuwa guda goma zamu zo mu kawo su kamar yadda hadithin na ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda ta zo da su to mun yanzu na kawo su ne a takaice waɗannan kuma abubuwa ne wanda ya kamata a ce dukkan musulmi yana yin su mun gane ko yana aske abin nan yana datse gashin baki kada ya bar shi kuma ya bar giyu mun gane ko duka abubuwa ne wanda suke wasu daga cikin su a cikin nan wajibi ne wasu daga cikin kuma ba wajibi bane ba mun gane ko amma dai ana son a yi su amma suna iya zamtowa wajibi da sababi dan duk wanda ya kiyanke akai fassa ya batta da datti ya je ya ci abinci har ya samu cuta har ga ya kashe kansa walakin qudi aidikum ila tahrika kada ka cutar da kanka ba yadda ka cutar da kanka idan kada ka kai kanka zuwa ga halaka to wannan da sauransu mutumin da ya ki wanke wato ya ki tsafta rashin tsafta na haifar mai da wani ciwo ya zama sanadiyar wato rasa ransa kaga duka za ka ga a cikin waɗannan al'amura akwai ciwo wannan ɗaya daga cikin maganganun malamai magana ta biyu wasu suka ce a'a in kalimatin din nan wato wasu abubuwa ne guda 30 mun gane ko zaka samu goma a cikin suratul abin nan tauba tun daga at-ta'ibun al-abidin zuwa kace in kai da zaka samu guda 10 sannan zaka samu guda 10 a cikin suratul hijr mun gane ko tun daga innal muslimina wal muslimat mun gane ko kaga 20 kenan ko sannan kuma zaka samu 10 cikin suratul ma'arij mun gane ko sa'ar sa'ilin bi azabin waqi' a cikin ka tattaro su zaka samu sufu abubuwa ne guda 10 kalimat kuma annabi ibrahim Allah ya ba mu labari cewa fa atamma hun ya cika waɗannan kalimat to sai magana ta uku wacce nace ita ma an faɗe ta kuma wasu malamai sun fi cewa a kusantar da ita suka ce ita ce abin da ke kusa da aya mun gane ko fa atamma hun suka ce bayan ya ce fa atamma hun sai ya ce qala inni ja'iluka linnas imama su ne kalmomi ya cika jagorancin da Allah ya bashi mun gane ko yayi shi a bisa wato yadda Allah yake so ya aikata haka ya aikata mun gane ko shi yasa ma Allah ya ce wa ibrahim alladhi waffa lalle ibrahim wanda yake siffanta shi da ne cika wato albin da ya dauka na alkawari daga ubangijinsa mun gane ko haka nan kamar yadda suke kawowa cewa ayoyi da yawa sun nuna annabi ibrahim ya cika wannan aiki da Allah subhanahu wataala ya kashi mun gane ko ciki daga cikin ayoyin akwai qul inna li hadani ila siratin mustaqim dinan qiyaman millati ibrahim hanifa wama kana minal mushrikin ko inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wama wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amih ko don gani da an al'umma ka gani duka waɗannan ayoyi suna nuna sannan ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima ma kana ibrahim yahudiyya wala nasraniyya walakin kana hanifan muslima duka waɗannan suna nuna ya cika mun gane ko haka nan Allah subhanahu wataala ya ba mu labari inna awlan nas bi ibrahim lalladina tabu wa hadha an-nabiyyu والذين امنوا والله ولي المؤمنين ذكر ان ايه سنا نون النبي ابراهيم عليه السلام وابراهيم الذي وفى kenan ya cika wannan kalmomi da Allah subhanahu wataala ya umarce shi dan sai mu je nukuta ta gaba da Allah subhanahu wataala ya ce fa atamma to kaga ta 16 da Allah ya masa da ya cika wannan abun sai Allah ya tabbatar da cewa inni ja'iluka linnasi imama na sanya ka jagora ga mutane to da nan zamu gane jagoranci yana mu gane cewa wanda ake bawa jagoranci shine wanda yake cika alƙawari shine wanda in ya dawo alƙawari yake cika shi kenan yana daga cikin sifa ta gari na jagora ya dinga bin umarnin Allah ya zanto mai biyayya ga Allah subhanahu wataala a karin farko sannan ya zanto mai soma waɗanda yake jagoranta alkhairi ku duba annabi Ibrahim alayhi salam da Allah ya bashi bai tsaya ya koyi ba sai ya ce qala wa min dhurriyyati ya ubangiji har daga cikin zuriyata ka sanya wannan wato falala da ka bani kenan ana nuna kakka zama ananiyun wannan shine da yawa ya kashe kasashen mu na Afirka san kai kun gane ko mutum ya so kanshi shi kadai ko yankinsa ko kabilarsa ko jama'arsa ko waɗanda yake ganin su ne na kusa da shi a'a in kana jagoranci kowa da kowa naka ne har da wanda yake makiyinka kai masa adalci kun gane ko wannan kaga zamu koyi wannan a cikin wannan darasi kenan abin da ya kare yana daga cikin abubuwan da yake sa kasashen mu ba ma ci gaba wato rashin sani ko kuma rashin bin ka'idoji na jagoranci duba annabi Ibrahim alayhi salam kyauta ce babba Allah ya bashi amma sai ya ce ala wa min dhurriyyati bai mance da al'ummarsa ba wanda shine jagora wanda baya mancewa da al'ummarsa duk abin da ya samu bal ma yana zamtowa fifita al'ummar da yake jagoranci a kansa kansa wannan shine jagora na gari in gane ko to amma sai Allah ya ce to shi abin da ya bashi saboda falala ce mai girma manzanci ne a annabta ce sai ya ce baya ba wanda yake azzalimi kenan wanda yake azzalimi cikin su ba zan bashi ba amma wanda kenan ba azzalimi ba mafhum wanda ba azzalimi ba to zan bashi kenan kana son daukaka sai ka kasance cikin me mutane adalai masu biyayya ga Allah subhanahu wataala masu azanci ga mutanen da Allah ya baka jagorancin su kin gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce la yanalu ahdu zalimi bana bada wato daukaka ta wato da mutanen da suke azzalimi ko baza su samu ba alkawari na kenan alkawari na falala na annabta da shugabanci da jagoranci ai su baza su samu ba inda suke mutane azzalimi Allah ya mana sani sai Allah subhanahu wataala ya ce
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ للطائفين والعاكفين والركع السجود
نعم كفو مجي فسر وانا عايدة على ما يكرم تعالى عير القول الزن قرم منا حديثي انغن تتو دنغن دعا واتو وان ابو هو دعا كتي كلمات كو باك با واتو جربا دعا الله يوى النبي إبراهيم كما يتوى ان جربا وداتي Hadisi ya tabbata daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ashrun min al-fitra wato abubuwa guda goma suna daga cikin tsari na halittar dan adam wato wanda Allah ya halicci dan adam a kansa wato dabi'a ce mai kyau kun san dan adam da ba zai gurbata da kowa ba da ba zai samu ya haɗu da kowa ba Allah zai bauta mishi kai yanzu da za a samu yaro a haife shi kada ya tashi guri ɗaya shi kada ba wanda ya gurbata da shi ba a ce mai kaza Allah kada zai bauta ba zai shirka kun gane ko kullu mauludun yuladu ala alfitra dukkanin wani abun haihuwa ana haifarsa ne akan fitra ta Allah tsarin halittar da Allah yake so ya kasance amma waɗanda zai cakudu da su za su wato juyar da shi fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani ko aw abin nan iyayensa ne za su mai da shi ba yahudi ko su mai da shi ba majusi ko su mai da shi kirista kun gane ba nasare duka amma tsarin halittar sa in an bar shi Allah kadai zai bautata to shi yasa za ku ji ana fitra wato yadda Allah ya halicci dan adam bai gurbata da komai ba to shine take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wato su wa'annan tsari na halitta da Allah yake halitta ake wato mutum akan su koda ba a ce yayi su ba zai ji akan sa zai yi su kun gane ko mutum ya kamata ka ji ya kamata ka yi su shine tace guda goma na farko qassu shawarib da sai gashin baki ka abar shi yana ana murde shi ana yin barazana da shi wannan ba daidai bane ba wa ifa'ul lihiya da kuma aske wato cika gemu barin gemu ka aske shi kun gane ko wasiwaku da yin aswaki wa istinshaku ila istinshakul ma'a da shaka ruwa a hanci yana da muhimmanci kwarai kun gane ko musamman a wajen alwala in ko kuma ba za ka alwala ban ka tashi daga bacci ka shaka za ka samu nishaɗi ruwa kun gane kun ga ba sundu ba ruwa sai ka samu nishaɗi shi wancan ka sa shi sai ka samu bala'i amma in ka shaka ruwa sai ka samu nishaɗi ko ba haka ba to yace Nana Aisha take ci gaba da kawo mana sifofin tace waqassul afali da dace wa'annan akai ba ne da take nan farce ne da take nan wanda ake askewa waqassul barahi da kuma wato wanke kazamta mutum yayi bayan gida ya wanke duka wannan zai ji a tabi'a ta dan adam ya kamata yayi su ko ba haka ba na gaba tace wa naftul ibti da tsige gashin hammata ko kace askewa wanda ba zai iya tsige amma kalmar da ibti tsigewa take to kenan wanda ba zai iya ba wasu suka ce saboda jikin laraba yana da tamshi da kasin tsiga yana da cire ana wanda ya kasan ba za ka iya tsige ba sai kai aske abinda da ake so da mu kawar da me gashi da kuma wahalqul ana da kuma aske gashin mara gashin gaba wanda bai san mara mutum kada ya bar cikin sa a kasan kun gane ko musamman masu iyalai wasu suna cutar da iyalansu akan rashin tsafta ya kamata a kula da tsafta addinin mu na musulunci addini ne na tsafta to wannan a hadisin ummu na Aisha Allah ya kara mata da tace shay mai ruwaya yace Mus'ab yace kalin Mus'ab wa nasitul ashir guda tare ya kasu yace sai na mance na goma yace illa an takuna al-maghmada wata kila ina ganin kurkuran baki kun ga ba kawo shi ba ina kurkuran baki wa qali waqi' wanda daga cikin malamai da ake kira waqi'i yake cewa ko kuma wato istinja wato sarki wanda ake yi da ruwa wa fi sahihi yazo a cikin sahih al-bukhari an abi hurayra radiyallahu anhu an karbo daga abi hurayra Allah ya kara masa yadda shi kuma ruwaya ta abi hurayra yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallama qala al-fitratu khams wato tsari na halitta dan adam da Allah ya halice shi akai guda biyar kenan ba cin goro da juna bai ci a iyaka guda biyar din bane ba a yana iya zama manzo Allah ya takaice a biyar kuma a wani hadisi ya takaice ya kara su kun gane ko babu karo da juna sai abi hurayra ya ce qala annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka sai ya ce na farko al-khitan kaciya ko sallatu ko sallatu ko shayi ko yanka yawa wal istihdad da aske gashin mara wa qassu shawarib da dace gashin baki ko rage gashin baki kun gane ko ba a son kuma aske shi gaba daya a tande shi shi ma a aske a rage shi a dan gyara a bar shi ya gefen dai shi gashin baki haka ake so kun gane ko wa taqlimul azafir da kuma aske farce wato yanke farce ko yanke akai ba wa naftil ibti da tsige gashin hammata ko ga aski gashin rawu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi ko kuma walafduhu li muslim wannan lafadin da muka na imam muslim amma akwai hadisin a cikin sahih bukhari amma wannan lafadin da muka karanta na imam muslim to kun ga ya uwa me yasa nake karanto mana wannan dan mu san cewa wato abubuwa da su masu muhimmanci a addini a dinga kulawa da tsafta to wasu daga cikin malamai da suka tafi akan wannan sune kalimat sai mu tafi aya da ta'alarin ma ya karanta mana yace Allah subhanahu wa ta'ala yace wa ij'alna al-baita masabatan lin-nas ko yace ka tuna ko wato ya annabi sallallahu alaihi wasallam ka tuna lokacin da muka sanya wato wannan fili mun gane ko afwan ba nan ba wa ij'alna al-baita masabatan ko ka tuna lokacin da muka sanya wannan daki na Ka'aba ke mun gane ko al-baitu anan wato baitul layil haram kenan Ka'aba lakin Allah ne al-farma kenan Ka'aba mun gane ko shine ka tuna lokacin da muka sanya Ka'aba masabatan lin-nas wato makoma ga mutane gurin da mutane suke zuwa su je su zauna ko kuma abu ya tsananta su koma zuwa can su samu wato sauki a can domin Allah ya ce wa man dakalahu kana amin to ka tuna wannan wato lokacin da muka sanya ita dakin Allah ya zanto masabatan lin-nas makoma ga mutane ko kuma makoma ga mutane wajen zuwa ga ibadarsu su koma su je su bautata ma Allah a can musamman tunda an yi hijira an koma Makka an koma Madina ko to ina ne za a koma a yi wani aiki na musamman na ibada wanda ake yin aikin hajji a can ai Ka'aba ne za a zo ko ba haka ba to shine Allah yake ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato tuna cewa Allah yayi daga cikin ni'ima da Allah yayi wato sanya wato dakin Ka'aba masabatan lin-nas makoma ga mutane mun gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce wa amna kuma ya zamto guri mai aminci guri wanda yake mai tsaro wanda ba a cutar da wani wanda yake a gurin Allah ya ba gurin kariya shine wa amna guri wanda yake mai kariya mai tsaro babu wani wanda zai shiga gurin yana fargaba inde kana cikin wato Ka'aba wa man dakalahu kana amin ko kafiri ne ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a kashe shi da misali ana yaki sai ya gudu ya shiga tura a cikin Ka'aba sai wanda wato aka kassasa amma in ka ana yaki kafiri ya gudu ya shiga nan ba za a kashe shi wa man dakalahu kana amin shi yasa Allah ya ce wa amnan ya sanya shi bayan ya zamto makoma ga mutane kuma sai ya sanya yashi mai aminci wanda ke amintar da mutane mun gane ko sannan Allah subhanahu wataala yace wattakhizu min maqami ibrahim musalla sannan ya zamto abin ruku in muka karanta shi da qira'a wattakhazu bil fati sai ya tafi da jerin yadda ya taho wa amnan wattakhazu sannan ya zamto abin riqa kun gane ko game wa abin riqa ga min maqami ibrahim wattakhazu min maqami ibrahim musalla ya zamto abu wanda mutane suke riqa wajen da annabi ibrahim alaihi salam ya tsayu gurin yin sallah in muka karanta shi a qira'a wattakhazu amma qira'ar da muke karantawa wannan tafs wattakhazu kamar da alaran ma ya karanta mana wattakhazu min maqami nan kuma ya zama umar kenan al-insha'iyya ne abin wato koriki maqami ibrahima musalla ya zamto wato kuriki sai ya zamto fi'il amr ne kun gane ko ai kuriki maqami ibrahima musalla gurin da annabi ibrahima ya tsayi lokacin da yake gina Ka'aba to kurike shi gurin yin sallah kun gane ko sai Allah subhanahu wataala ya ce zamu zo mu karin bayani yace wa ahidna ila ibrahima sannan muka yi wasiya shine wa ahidina ai ahidina anan ila idan tai ta'addi da ila kenan wasaina ko amarna mun gane ko wato muka yi umarni ko muka yi wasiya ga Ibrahim alaihi salam wa Isma'ila da kuma annabi Isma'il alaihi salam an tayyira baitiya mun gane ko wato su kasance muka yi alƙawari da su ko muka miksu wasiya muka umarce su da me cewa an tahira baiti lit-ta'ifina su tsaftace kun gane ko wannan ɗakin wato su tsaftace wannan ɗakin lit-ta'ifina ga waɗanda suke yin tawafi wal-aakifina da kuma waɗanda suke yin ittikafi war-ruku'i sujud da kuma waɗanda suke yin ruku'i suke yin sujada mun gane ko wannan na kawo shi a haka
idan muka koma ayat mu koma farkonta Allah ya ce wa izja'alna albayta masabatan lin-nasi wa amna ka tuna lokacin da muka sanya wannan daki na Ka'aba ya zamto makoma ga mutane kuma ya zamto kuma ne wato makariya ko kuma abin amintar da mutane kun gane ko to sai Allah ya ce kuma wattakhadhu wattakhidhu min maqami ibrahima musalla kuma kariki wato ko koriki wato gurin da annabi ibrahim ya taka yana gina Ka'aba ya zamto gurin nan wajen ibada wajen yin sallah kun gane ko to anan malamai suka ce malaman tarihi suka kawo kuma akwai hadisi da inganta cewa gurin da annabi ibrahim ya taka lokacin da yake gina Ka'aba sawun kafa shi ya fito dutse ya taka amma sai da sawun kafa shi ya fito saboda a nuna maka mu'jiza ta annabawa alaihi wassalam kun gane ko to shine sai wannan gurin ya zamto Allah ya bashi matsayi na musamman wanda idan ka zo aikin haji ga wanda Allah subhanahu wataala ya sa suka je ko za su je insha Allah Allah ya kai mu wato suka in ka je kai tawafi kun gane ko kai tawafin nan guda bakwai kun gane ko to abu na farko wanda ake so kai ba wajibi bane ba sunna ne sai ka je daidai gurin nan maqamu ibrahima kai sallah raka'a biyu kun gane ko kai sallah raka'a biyu a gurin sunna ce ba wajibi bane ba dangane da wannan hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa hadisin shine daga Anas ne hadisin Anas ne yace an Anas radiyallahu anhu karkashin ayat wa izja'alnal bayta masabatan lin-nas wa amnan wattakhidhu min maqami ibrahima musalla wa ahidna ila ibrahima wa isma'ila tahira baytiya lid-da'ifina wal-aakifina wa ruk'is sujud a karkashin wannan ayat malamin asbabun nuzul suka kawo hadisi ne kuma ingantacce sahihi yana cikin wato sahihul bukhari wannan hadisi yake cewa an Anas radiyallahu anhu an karbo daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda kun gane ko yace qala Umar wato shi Anas yace Umar yace qala Umar bin Khattab Umar dan Khattab yace radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda yace wa faqtu rabbi fi thalathin na yi muwafaqa na dace da ubangiji na a gurare guda uku Sayyidina Umar yana daga cikin wannan abu da Allah ya bashi na falala. Zai faɗi magana sai Allah ya goyi bayan sa. Ko da an samu sabani tsakanin shi da Abubakar da wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ra'ayi sai Abubakar ya kawo ra'ayi yace ayi kaza. Umar ya kawo sai kaga Allah ya saukar da aya goyi bayan Umar. Ya dace gurare da dama. To a wannan ruwaya sai ce na dace da Ubangiji na a gurare guda uku na farko yake cewa fa qultu ya rasulullah sai nace ya manzon Allah law ittakhadna maqama ibrahima musalla da dai zamu riki gurin nan da annabi ibrahim ya tsaya da yana gina Ka'aba wanda ake kira maqama ibrahima da dai mun rike shi gurin yin sallah da ma a ce dai mun rike shi guri da zamu dinga yin sallah mun gane ko haka sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda ya fada me zai faru fa nazalat sai aya ta sauka wattakhidhu min maqami ibrahima musalla ko riki gurin nan da annabi ibrahim alaihi salam ya tsayu wajen ginin Ka'aba gurin yin sallah kaga wannan falala ce ga sayyidina Umar Allah ya kara masa yadda saboda lokaci yace kuma wato na yiwa manzon Allah shawara nace ya rasulullah bai kamata ba ana barin da mutumin kirki da mutumin banza suna shiga gidanka ba tare da an sa kariya ga matanka ba kun gane ko yadkhulul baru wal fajir wato mutumin kirki da dan banza ko ince mutumin banza yana shiga gidanka babu hijabi tsakanin matanka fa nazalat sai aya ta sauka ayatul hijab ayat da take karantar da wa iza sa'altumuhunna mata'a fas'alu min wara'i hijab wato in za ku tambaya ta bayan gida ku tambaya kofa tana da ka je kawo ka wada gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko dakin mahaifiyarka ba za ka so ka shiga ba tare da neman izini ba ko ba haka ba to aka saukar da ayar hijabi da sauran abubuwa wannan dai hadisi ya tabbata dan kan mu tsaya hadisi a cikin nan an kawo kusan guda bakwai guda daya shine ya sa kuma dai ya gane mana duk ma'ana da yake dauka ya inganta daya hadisin Abdullahi dan Umar dan gidan Sayyidina Umar ne suka kawo shi cewa shine yace ya Rasulullah wato law ittakhadna maqam Ibrahim musallama na hadisin bai inganta ba hadisin Umar din shine ya inganta wannan Allah ya kara masa yadda wannan kenan to maqam Ibrahim shine gurin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya tsayi lokacin da yake ginin Ka'aba da shi da dansa Annabi Isma'il alaihi salam suka yi aikin alkhairi kaga wannan kuma yake nuna maka cewa annabin din wato in kana suka wato aikin alkhairi kana yin shi kakka sake ka bar danka zaka zo masallaci yi kokari ka jawo shi dinga koya masa tun yana karami kakka ce sai ya girma idan ya saba yana karami ko baka nan zai su ya aikata wannan shine aqida ta salaf aqida ta magabata na kware yaro tun yana dan shekara 8 kana nuna mai ya kake tarfan bakinka ya kake alkhairi ya kake ihsani haka daga cikin magabata na kware ana samu wanda yake koya kansa tun yana dan shekara 10 ya iya yadda zai koda baya nan zai iya tafi da gida to kaga wannan ai tarbiya ce ko ba haka ba to kuma babbar tarbiya ita ce ta musulunci akan abin da ya shafi addini kai kokari ka koya yaranka duk wani abin da ya shafi ibada kakkace sai ya girma ya balaga lokaci ya kure lokaci ba haushe yace ice tun yana dan yake tankwara shi in ya bushe aka ce za a tankwara shi karyewa ne sai kenan tun yana karami kana koya masa kaga Annabi Ibrahim Allah yake ba mu labari cewa da shi da mahaifin da dansa wato Annabi Isma'il alaihi salam su ne suke tsarkake Allah ya ba su umarni su aikin Allah ko ba haka ba su tsaftace wato dakin Ka'aba su tsarkake ta da mai saboda masu zuwa li ta'ifina to anan gabar shine zamu tsami bayani da Allah ya ce wahidina ila ibrahima wa isma'ila an tahira muka wato muka yi umarni ko muka yi wasiya ga Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'ila cewa su tsarkake dakin Ka'aba ko wato me ake nufi a nan wasu malamai Ibn Kathir ya kawo malaman da suka tafi cewa akan tsafta anan da za su yi tsaftacewa daga gumaka da tsaftacewa gabarin a hana ayi shirka a cikin ɗakin Allah to mu ɗauka wannan ana buƙatar sa shine wato rakam awwal kenan lamba na farko wanda za a lura da shi kenan a tsaftace shi a bar ka a bar wani ya shirka a cikin ka a bar wani ya ajiye gunki ka a bar gumaka a cikin a tsaftace shi unga na farko kenan to na biyu kuma har wancan wanda yake tsafta wacce take ake isi an tsaftace ta ma'ana ita ce kuma babba to azo wacce take ta zahiri datti shi ma ana buƙatar shi a masallaci ku duba kissa annabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin nan na matan nan da ta rasu mai sharan masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana biyu bai ganta ba sai ina take su sahabbai su dauke ta da muhimmanci aka ce ai ta rasu ya rasulullah ma an binne ta yace to ku nuna min kabarin ta mata sallah suka ce ah ya nuna musu girma aikin ta yaje mata sallah duk da basu gaya mai kun gane ko yana daga cikin manyan ayyuka na alkhairi gyaran masallaci da tsaftacewa ku duba tunda kaga Allah ya ce wa Annabi Ibrahim alaihi salam da kansa Annabi Isma'il su tsayi da tsarka tsaftacewa li ta'ifina wal akhifina to ka san abu ne wanda yake mai muhimmanci sannan sai kalma at-ta'ifina mun fassara shi da mai masu yin tawafi ko to akwai kuma malaman da suka ce kuma ana iya daukar shi a gurin masu zuwa su je su tawo mut kaman mu yanzu da zamu je mu dawo ko kuma ma mutun dan Saudiya ne amma zai yana shiga ya je ibada ya koma kun gane ko an fassara shi da at-ta'if mai kai kawo kenan ya je ya koma sannan wal akifina muka fassara shi da mai masu yin ittikafi zama ko dindindin me ittikafi shine zama kai ibada ko ba haka ba musamman dai an fi sanin ittikafi mu a guraren mu lokacin azumi to ba iya lokacin azumi yake zama a ittikafi ba ya halatta ko da ba lokacin azumi ba mutum ya ware yake banta dan ubangijin sai ya tafi in kwana uku zai ya shiga masallaci ya kare kansa wato ya tabbata Allah shi shi kadai in zai kai sati to sai ya samu masallacin juma'a saboda sallar juma'a a sharadan ittikafi yana nan da yawa da watakila idan Allah ya kai mu zamu rufa tafsiri zamu zo da malam ɗaya daga cikin malamai na yayi mana bayani akan abin da suka shafi azumi watakila ya taba wannan bangaren kenan ittikafi sharudan sa da yadda ake yi mun gane ko sannan wannan an ittikafi da muka ce masu yin ittikafi to kuma ko inda suka fassara wal akifina da waɗanda suke zaune dindindin a cikin masallaci ai akwai daga cikin sahabbai wanda suna cikin masallaci irin ashabu sifa ashabe sifa ne ko haka ne ashabu suf ahli suf afwa ahli sufa ne ke sunce wanda ake kiran su ahli sufa Abi Huraira yana cikin su mun gane ko su ba su da aiki in ba koyan addini da bautar Allah to mazauna ba ma su da ma gurin zama ba masallacin ba to suma Allah subhanahu wataala ya umarci Annabi Ibrahim da ɗansa Isma'il su gyara Ka'aba su tsaftace ta domin waɗannan to kenan kuma wannan mu dauki ma'anar duka za ta iya shiga ciki ai ba duka ana yi ko ba haka ba da'ifina masu zuwa su yi tawafi su kewaye Ka'aba suna zuwa ai ko su yi tawafin to a tsaftace saboda su ai ibada za su yi haka nan masu zuwa su yi ibada su koma duka fassara babu wacce ta saba wata mun gane sannan kuma idan an ce al-akifina masu yin ittikafi da masu zama wancan ma ai duka yana daukan ma'anar ittikafi dan wanda ya zauna ya tare a masallaci ai zai wahala a ce kasuwanci yake a cikin sa eh ballantana ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana siye da sirwa a cikin masallaci kaga ko ibada suke duk da cewa ba za a ce ibada kawai suka shagaltu har bacci in ya kama za su yi ba su da kuma gurin da za su je nan ma ya zauna to dai da su din da waɗanda za su zo kawai ta kanas saboda wannan ibadar da waɗanda kawai zaman su ma ya kare a masallaci to su ma an ce a tsaftace su don su a tsaftace masallaci don su kenan ahidina ila ibrahima wa isma'ila an tahira baiti lit-ta'ifina wal akifina war ruk'i sujud sai mu zo wajen war ruk'i ar-ruk'i kun gane ko jami'i ne na ar-raki ar-raki shine mai ruku kun san ruku ko wanda bayan ka gama tsayuwa ka tafi ka kama gwiwoyinka to shine ar-ruk'i shine jami'i ne na ar-raki mai ruku haka nan wasu sujud jami'i ne na as-sajid kun gane ko ar-ruk'i sujud as-sujud jami'i ne na as-sajid kun gane ko ko an fada anan yanki na ita sallah din amma ana nufin sallah kenan ku tsaftace dakin Allah dakin Ka'aba dan masu yin tawafi dan masu wato yin ittikafi dan kuma masu yin sallah amma a cikin sallah akwai ruku'i akwai sujjada kenan wannan hidima ga dakin Allah hidima ga tsaftace dakin Allah kenan ya samo asali tun daga kakanmu Annabi Ibrahim alaihi salam da zuriyarsa kakka dauki saran masallaci kaskanci wallahi ka kasance daga cikin masu hidima ta masallaci a ce kana da ɗaya daga cikin masu tsaftace masallaci kada kuma ka zamto ɗaya daga cikin masu kawo shara masallaci ko ka zamta wannan shine abinda za mu fahimta daga cikin ayar Allah ramma sai Allah subhanahu wataala ya ce mini
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير
نعم الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم كتنا لوكتش نمكتش والنبي إبراهيم عليه السلام mun gane ko kuma ka tuna lokacin da Annabi Ibrahim alayhi salam ya ce mana inji Allah kenan qala rabbi yace da Allah yace ya ubangiji ij'al hadha balada amina ka sanya wannan hadha anan fili kenan mun gane ko ka sanya wannan filin wato baladan ya zanto wani gari girayayyen gari kenan mun gane ko wato wa amnan kuma ka sanya wannan garin ya zanto yana da aminci afwan wa bayan ya zamto baladan kuma ya zamto aminan siffa ce wato ya zamto gari wanda yake aminan wato hazal balada wa amnan ko ka sanya shi ya zamto gari ne wanda yake wato kuma me wanda yake mai aminci babu tsoro a tattare da shi kenan an samu wato kariya wato ya zamto hadal balada amin hada baladan amina ya zamto gari wanda yake akwai tsaro akwai aminci akwai kwanciyar hankali a ciki bayan wannan warzuqu ahlahu minas samarati ka sanya kuma wato mutanen cikin sa ka azurta su shine warzuqu ahlahu ka azurta ahalin sa mutanen da ke garin maka mun gane ko minas samarati da ayyan marmari ko kuma itatuwa wato dan ya zamto arziki gare su mun gane ko amma sai annabi ibrahim ya ce ba kowa ba man amana minhum masu imani daga cikin su kenan Allah ba kowa da kowa nake roƙon falalan ka ba kenan me yasa ku me za ku fahimta anan a can da yace qala wa min dhurriyyati ko ba haka ba sai Allah ya ce la yanalu ahadu walidi to shi yasa nan yake takasin sa kuma wannan haka ake so mutum in yako in ake mai karatu to a gane ya gane karatu kaga a can da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce masa wato da yace masa na sanya ka jagora sai ce to ya Allah haje da abin nan dina ana ma a sanya su zama jagora sai Allah ya ce baya bada jagoranci ga zalimi in gane ko baya bada alƙawarin sa ga zalimi to anan da yazo addu'a ta biyu sai zama yayi takatsan sa da yace Allah rabbi ja'al hadha baladan aminan ya Allah ka sanya wannan gari ya zamto amintaccen gari tsararren gari ne aminci sai ya ce kuma warzuqu ahlahu ka azurta ahalin sa mutanen maka su zamto masu arziki minas samarat daga ayyan marmari wato arziki kayan noma ya zamto sun wadata mun gane ko amma sai ya ce to man amana minhu masu imani ya Allah masu imani to anan kun ji sai Allah ya ce wato man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma wanda zaka bawa wanda suka yi imani daga cikin su da Allah da kuma suka yi imani da ranar lahira kaga anan annabi Ibrahim ya gane karatun da Allah ya bashi kuma yayi aiki da shi to anan sai kuma Allah ya bashi wani sabon karatu ya yace qala wa man kafara a'a annabi Ibrahim amma wanda ya kafirta inda duniya ce za a bashi domin duniya ba komai bace a gurin Allah subhanahu wataala kenan ka gane cewa duniya da ta kai matsayin fuffuken sauro a gurin Allah na kima kamar yadda manzo Allah ya ga mana da ba a ba wa kafiri mako na ruwa ya sha ba dan koki kadan na ruwa ya sha saboda amma duniya ba komai bace ba ta da kima a gurin Allah shi yasa Allah ya ce qala wa man kafara annabi Ibrahim a har ma wanda ya kafirta in dai duniya ce za a bashi kun gane ko Allah ya ce qala ya ce wa man kafara har ma wanda ya kafirta fa umatti'uhu zan jiyar da shi dadi fa umatti'uhu kalilan zan jiyar da shi dadi kadan domin duk yawan dadin da kafiri ya samu a duniya ko shekara dubu yayi yana jin dadi a duniya sunan sa ma qalilu mata'un qalilu thumma ma'awahum jahannam shi yasa Allah ya ce la yughurrunka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada jujjuyawa kafirai da fantamawa su a cikin kasa da kai kawowarsu a cikin kasa ya rude ka yace ba wani abu bane ba mata'un qalilu wannan jin dadi ne dan kadan wa ma'awahum jahannam makomarsu fa ita ce wata jahannama duk jin dadin da kake cikin ka tana kuma makomarka wuta ce za akwai dadi Allah ya ce wa ma'awahu jahannam wa bi'san biha tarda makoma an ta kasance wato jahannama kenan kada ya rude ka kai musulmi a matsayinka na musulmi ka ga kamar ka zama kaskantacce saboda Allah bai baka duniya wallahi in dai ka samu imani ka gode ma Allah akwai ranar da zaka in azan ta tsayu aka baka sakamakon ka na lahira wato zaka mance da duk wahala da ka samu ta a cikin duniya duk wahala wanda yafi kowa jin dadi a duniya kuwa yaje lahira bai ci sa'a ba bai ci sa'a zuwa ba to shi kuma duk dadin da yafi yaji a dan duniya in aka yi mai wata matsa sai ya ce tunda yake bai taba sanin dadi ba a rayuwarsa wallahi walal akhiratu khairul lak min ad-dunya rayuwar nan ta lahira ita tafi alkhairi na ƙarshen samun rabo a lahira wanda zai shiga aljanna a ƙarshe shine wanda Allah zai ba wa kwatankwacin wannan duniyar su goma hadisi ingantacce shi yasa wannan hadisin da Annabi ya faɗa hadisin sai ya dai ka koma shama'ilul muhammadiyya na abin da Imam Tirmidhi a cikin sifar sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na dariya da Annabi ya faɗa wannan hadisin sai da ya dai saboda farin wato shi wannan na ƙarshen shiga aljanna an fito da shi daga wuta ne sai Allah ya ce masa itinani iya tunaninka me kake so duk abin da tunaninka ya baka Allah zai baka yayyayi kuma Allah ya ba shi kuma Allah ya kara mai da nikin wannan duniyar tamu so goma ba fa yayi mai so goma ba ba Niger so goma ba ba Saudiya ko America so goma ba duniya so goma banda tunanin da iya tunaninsa kamar yanzu kai a ce kai tunanin wasu kudi wanda kake so ka samu ai sai ka hauka ce wajen tunani to shi ma kai makura tunanin duk abin da kuma hadisi yana na ingantacce to shi yasa da manzo Allah faɗi wannan hadisin shi ma sai ya gani saboda irin waɗannan hadisai na farin ciki wannan fa ana ga ma na ƙarshe fa wanda ya kai ƙarshe shine na ƙarshe a shiga aljanna wanda ya fito daga wuta daga ƙarshe wanda Allah zai warhama kenan ya mutu da dan wani imani dan gurgurdan imani Allah ya ba mu dace Allah ya sa mu daga cikin aljanna kenan wannan zai nuna maka dai duniya a gurin Allah ba wani abu bace ba ba ta da kima a gurin Allah subhanahu wataala kenan kada mu ruku da ita kada mu sasa mu zamto ita ce gaya gare mu shi yasa annabi Ibrahim alayhi salam da yace wa man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma Allah wannan arziki da na roka da da aminci da arziki da wadata ban roke shi da sauran mutane ba a iya wanda suka yi imani gare ka da kuma suka yi imani da ranar lahira Allah ya ce qala wa man kafar a har ma inda suka kafirta fa matiuhu qalilan zan jiyar da su dadin duniyar kadan sannan kuma sai Allah ya ce summa aqruhu ila azabin nar sannan kuma in tilastar da su shiga zuwa ga wuta bayan an ba su duniya duk duniyar da aka ba su su ci ta anan su ci su wasi daga nan ta kare duk abin da kafiri yayi na alheri anan za a biya shi in ya taimako in yayi addu'a bai yi shirka ba Allah duk zai biya mai bukatunsa domin suna yin addu'a ba su shirka ba Allah yana biyan su ba musu in sun yi alkhairi kuma Allah yana biyan su anan duniya ne kan ba alahira faqadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura idan aka je lahira aikin su kamar kura ba shekewa ce duk abin da za a yi anan duniya ne yasa Allah ya ce thumma tarhu ila azabin nar sannan mujasu zuwa ga wato azaba mutilasar da su shine atarhu da karfi kenan tilasar da su sannan wato intilasar da su insha Allah kenan sannan intilasar da su ila azabin nar zuwa ga azabar wuta Allah ya ce wa bi'sal masir tirda makoma ta kasance ita ce wutar jahannama Allah ya mana sani to kaga yan uwa wannan zaka gane cewa duniya wato ba wani aba bace ba kada ta dinga rudan ayoyi da yawa sun mana cewa sun nuna mana cewa duniya ba a ce kakka neme ta ba amma kar ta zamto gaya a cikin rayuwarka ta zamto maka wasila me ake nufi da wasila shine abin da zai taimaka maka ka rayu da shi amma gayarka ta zamto ibada wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu Allah ya ce ba mahalicci mutun jinsin kai aljani ba da mutane sai dan mi bauta gaya ta halittar dan adam shine bauta amma duk abin da zai aka yi na duniya dan ya samu wannan wasila ce dan ta taimaka masa ya rayu wannan shine abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin wannan aya to gashi lokaci ya matso amma Allah ramma ka karanta mana wannan ayoyi idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi zuwa akan su na Allah ya ce ne
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
نعم
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مسلمة لك وأرنا مناسكنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم
بارك الله فيك وأحسن الله إليك كافم مرفي أقول نقطة أبو دابي لنكي سؤال بيان تاك ƙarƙashin inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina amina ko warzuq ahlahu to anan zamu fahimci a ƙarƙashin wannan ayar wasu abubuwa guda biyu wanda idan ana so ƙasa a gina ta wato za a gina ta ne da waɗannan shine wato tushe na gina ƙasa da al'umma shine kula da habaka arzikin wannan ƙasa da kuma tsaron ƙasa Allah ya ce balada amina ka sanya wannan wato gari ya zanto baladan aminan gari wanda yake mai tsaro wanda yake mai kariya wanda yake wato duk wanda ya shige shi ba zai cutu ba kaga abu biyu kenan da nan za a gane idan ana son ƙasa ta ji dadin zaman ta a samu me aminci a samu tsaro a samu kuma me arziki a cikin ta kuma an samu arzikin a gudanar da shi yadda ya kamata waɗannan kaga wato zaka in kana karanta Qur'ani wato kana tadabbur anan za ka gane tsari na shugabanci na adalci da kuma tsari na shugabanci wanda irin Allah ya bada tarbiyyar su ga annabawansa duba annabi Ibrahim tunda Allah ya ce inni ja'iluka lin-nasi imama ya sanya shi jagora to yanzu fa duk abin da zai kawo wato ci gaba ga al'ummar sa neman sa yake roƙa yake Allah ya roki Allah cewa ya sanya masa garin ya zanto wato gari mai aminci gari wanda yake mai tsaro kuma ya zanto gari bayan tsaro kuma a samu abin da za a ci ayi arziki a wadata kaga kenan lallai ana so ƙasa ta zanto ƙasa ta gaske ta zanto akwai tsaro a cikin ta a zanto kuma akwai arziki a cikin ana habbaka ana yi kokarin tono arziki ana amfana da shi wannan shine abin da zamu fahimta a ciki sannan annabi ibrahim alaihi salam yayi addu'a ko to wannan addu'a ta amsu ko bata amsu ba ta amsu garin makka ya kasance gari ne wanda ko noma baya yi ba talakan gari amma da Allah ya tashi a garin ku za a dauka akai amma sai yafi wadata a can in kaje ka ganshi can kai musu aiki amma yafi inda suka dauka suka kai yafi su sai yafi su wadatuwa Allah ya sa gari arziki da falala Allah ya karbi wannan addu'a kuma sannan garin maka Allah ya bai tsaro hatta da wani abu wanda yake da sharri ba a iya kewaye wannan garin kun gane ko Allah baro shi zai kenan Allah ya amsa wannan addu'a ta annabi Ibrahim da yawa garin maka sannan kuma Allah ya amshi addu'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yawa garin Madina kun gane ko annabi Ibrahim yayi wa maka ta samu albarka ta daukaka sannan shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa garin Madina kuma a Madina ta zanto Madinatul Munawwar ko da shigar ta kai sai kaga wani haske na imani a cikin jikinka Allah ya kai mu ya ba mu ikon mu je mu sauke farar abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته